الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar talata 25 ga watan safar shekara ta 1439 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya dace ma 14 ga watan 11 shekara ta 2017 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na tauhidi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna al-aqidatu tahawiyya na Sheikhul Imam Abu Ja'far Ahmad ibn Muhammad ibn Salama al-Bahawi rahimahullahu ta'ala kafin darasi ne wa balaifi idan da tambayoyi suna iya gabata ke azumi na kafara yayi wata biyu yayi azumi kamar 10 wai sai ya samu halin ciyarwa yana iya daina azumi da ciyar to ai abin da muke so mu sani duk inda aka ambata kafara sai idan mutum baya iya yin azumin wata biyu a jere sannan ciyarwa take hawan kai shi duk wanda yake iya azumin wata biyu a jere ba maganar ciyarwa idan ka koma a kafara ta zihari kamar yadda Ubangiji ta'ala yake faɗa a cikin suratul mujadala Ubangiji ta'ala na faɗa wallazina yuzahiruna minkum min nisa'ihim ma hunna ummahatihim إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور سيأتي والذين يظاهرون من نسائهم ثم يقولون لما قالوا فتحرير الرقبة من قبل أن يتماس ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس فمن لم يستطع فإطعام منكم 60 مسكينا أنم أبنجي تعالى فرقو أبندي دورا ما باون دي زهاري دما تسشيني ينتباوا مميني إنباش دهاني ينتباوا مميني تشيني سيئي أزم متابيو أجيري idan ba zai iya azumin wata biyu a jere shine Ubangiji ta'ala ya ce fa ibamu 60 miskina na kai shi ciyar da miskini wato 60 an gane ko kenan shine ya ce allazina yuzahiruna minkum min nisa'ihim ma hunna ummahatihim in ummahatuhum illa allai waladnahum wa innahum la yaquluna munkaran min alqawli wa zura wa inna allaha la'afuwun ghafur wallazina yuzahiruna minkum walladhina yuzahiruna min nisa'ihim thumma yaquluna lima qalu fatahriru raqabatin min qabli an yatamassa dhalikum tu'aduna bi wallahu bima ta'maluna khabir فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس فمن لم يستطيع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب عليم وهكذا إذن كما كفارة تمتمن دي أبكى ما إيانن سدقنغن شيء أتشم وطان رمضان فرقو أبن إيكي كانسا شين ينتباوا idan ba zai iya yantabawa sai ya sauko mataki biyu yin azumin wata biyu a jere idan ba zai iya ba sai ya ciyar da miskini 60 kamar yanda sahabin da yazo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin wata na Ramadan da rana tsaka hankalinsa a tashi yazo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ya rasulullahi na hallaka Mazan Allah ya ce masa me ya halakar da kai? Ya ce ya Rasulullahi na abuka ma iyali na kuma alhali ga wata ne na Ramadan. Da rana ya abuka ma iyalinsa. Wannan dama haka dabi'ar mumini take in ya saba ma ubangijinsa to kasa gaba ɗayan ta take yi masa kunci. Kamar yanda ubangiji ta'ala yake faɗa wa ala salasati alladhina khulifu hatta idza ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم والنص هذه يتهدها أنك ننسى إكي يا رسول الله ناهل لك ماذا الله يتشي مسمي أهل لك ركي إكي يا رسول الله نا أبكى ما إيالينا على هاديكما وتانينا أزمي أنا تشكي مزمي نرمدان maza Allah sai ya ce masa kwantar da hankalinka zaka iya yantar da bawa mumini yace ya rasulullahi ina yantar da bawa mumini a wata riwaya suka ce sai ya dafa wuyansa yace ya rasulullahi in ban da wannan wuya nawa ban mallaki komai ba maza Allah ya ce masa to zaka iya azumin wata biyu a jere yace ya rasulullahi wata ɗaya wata ne faɗa ya ɗaya na kasa jurewa yace to ina ni ina yin azumin wata biyu a jere maza Allah yace to zaka iya ciyar da miskini 60 yace ya rasulullahi ina ni ina ciyar da miskini 60 zan iya ba maza Allah yace masa to koma gefe zauna yana zaune zuwa jimawa aka zo da wani katon sanhu cike da dabino aka kawo mu maza Allah sallallahu alaihi wasallam maza Allah sai ya ce masa dauki wannan je ka kai sadaka da shi ma'ana ka ciyar da miskin nan sai ya ce ala afqar minni ya rasulullah ce ya maza Allah yanzu wanda ya fi ni talauci zan ba ya ce rantsuwa nake da ubangiji na ina tabbatar maka ya ce wallahi tun daga gabacin madina har izuwa yammacin ta ma baina labataiha ya ce wallahi ban san wani gida wanda ya fi gidana talauci zan Allah yayi mulmushi har sai da hakuransa waɗanda suke na kuriya wato suka bayyana manzo Allah yayi dariya me ya kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi mulmushi har sai da hakuransa suka bayyana na kuriya ko mu ce yayi dariya har sai da hakuransa na kuriya suka bayyana abin ne ya bashi mamaki wannan bawan Allah ya zo a firgice hankalinsa a tashi yana ya hallaka kuma ga yanzu a ƙarshe ya samu kwanciyar hankali har kuɗe yake a bashi wannan hankali manzo Allah ya ce masa je ka ciyar da iyalin naka a shahida anan farko manzo Allah ya yi masa ka yantar da bawa mumini ya ce ba ni ba iya yantar da bawa mumini manzo Allah ya ce to i azumin wata biyu a jere ya ce ya rasulullahi ina ni ina iya azumin wata biyu a jere sannan aka sauko mataki na uku manzo Allah ya ce masa ka ciyar da miskini 60 to abinda muke so mu sani wai ba ma cewa ya fara azumin ko yayi azumin gaba ɗaya indai yana da wannan ba ma wato yayi azumi goma ko da wato mutum ya ciyar da miskini 60 indai yana da halin iya yin azumi to wannan ciyarwa da yayi bata yi ba an gane ko sai in mutum baya iya yin azumi sannan za a dawo mataki ne tunda ubangiji ta'ala ce ai faman lam yastati fa yab'amu 60 miskina shi ma anan manzo Allah ya ce masa in baka iya azumin wata biyu a jere to ka ciyar da miskini 60 don haka ba maganar ciyarwa sai idan mutum baya iya yin azumi amma matukar mutun yana iya yin azumi idan ya ciyar ciyarwa wannan ba ta yi ba. Na'am.
Wani lokaci na sauraron wani kuma yana wani zai magana game da aljani. Wani ko da ya yi ibada Allah bai sa shi aljana ba.
Shi aljani? Wai ɗan uwa yake cewa ya ji wani malami yana bayanin aljani ko da ya bauta ma ubangijinsa to wai ba za a shigar da shi aljanna ba. To ba mu san ba ta inda ya samu wannan faɗa, amma nassi na Alƙur'ani ya tabbatar da muminan aljannu makomarsu aljanna ce. Saboda in ka koma can cikin suratul Ahqaf, ubangiji ta'ala ya kissanta mana wato tattaunawa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yi da wasu aljannu wanda suka yi imani da Allah da manzansa kai tsaye suka koma cikin jama'arsu suna kira izuwa ga wannan musulunci. Kamar yadda Ubangiji ta'ala ke cewa wa idh sarafna ilayka nafaran minal jinni yastami'una alquran falamma habaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallaw ila qaumihim mundirin قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم ومن لا يجيب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. A shahida anan suka ce ya qaumana ajibu da'iyallahi, ya ku jama'ata suka ce ya ku jama'ar mu ajibu da'iyallahi, ku amsa ma mai kira na ubangijinku manzon da Allah ya turo ku amsa masa. Wa aminu bihi ku yi imani da shi, yaghfir lakum min dhunubikum in har ku yi imani da shi ubangijinku zai gafarta muku daga cikin zunubanku. Wa yujirku min azabin alim kuma zai tsiratar da ku ya ba ku kariya game da azaba ma abuciyar radi. To duk wanda aka kare shi game da azaba a ranar kiyama micece makomar shi? Makomar shi aljanna. Kamar yadda Ubangiji ta'ala ya faɗa fa man zuhziha anin nari wa udkhila aljannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Don haka aljannu an gane ko muminansu makomarsu aljanna ce, kamar yadda kafiransu makomarsu ita ce wuta. Kuma alqur'anin nan da Allah ya saukar da shi saƙo ne na musamman, kuma saƙon bai takaita ba ga 'ya'yan adam, saƙo ne wanda Allah ya turo manzansa izuwa mutane da aljannu har izuwa kiyama. Kamar yadda Ubangiji ta'ala ke faɗa tabarakallazi nazzala alfurqana ala abdihi liyakuna lilalamina nadhira. Al'alamin a wannan aya abinda ake nihi mutun da aljan, kamar yadda ya ce in huwa illa zikirun lil alamin, wannan alqur'ani bai zamanto ba face galgadi ne wato ga mutun da aljan. Kuma haka sura ta musamman suratul jin Ubangiji ta'ala ya kissanta mana wato wannan tattaunawa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yi da shaitan. Don haka wannan magana kwata-kwata ba ta da asali, kuma ta saba ma nassi na Alƙur'ani cewa wai aljani ko da ya yi aiki na ƙwarai wai ba za a shigar da shi aljanna ba. Muminan aljannu makomarsu aljanna, kafiran aljannu makomarsu wuta, kamar yadda muminan 'ya'yan adam makomarsu aljanna Allah ya sanya mu a cikinsu, kafiransu kuma makomarsu wuta. Na'am. Ha?
Menene haƙƙin da aka yi yayin shi bayan rasuwa?
Ko kuma haƙƙin uwaye dai akan ɗan su bayan rasuwarsu? Ba haƙƙin da ba, haƙƙin da ka ce akan uwaye bayan sun rasu.
Menene ya kamata?
Shine wai aka sin maganar ce kai kenan, menene shin mahaifa suna da haƙƙi akan ɗan su bayan rasuwarsu? Kwarai kamar yadda mahaifa suke da haƙƙi akan ɗansu lokacin da suna raye, to haka bayan mutuwarsu ma suna da haƙƙi a kai shi. Haƙƙi na farko kamar yadda ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, haƙƙi na mahaifa akan ɗa bayan rasuwar su shine yi musu addu'a da cewa Allah ya gafarta musu, Allah ya yi musu rahama, yayi ta musu addu'a, kuma ya ringa kokarin aikata wasu ayyuka na alkhairi da sunan cewa Allah ya sadar musu ladan wannan aiki. An gane ku? Don haka wannan addu'a da Allah ya lakanta mana na cewa da nagari ya ma mahaifansa wannan addu'a, to wannan addu'a bata takaita ba suna raye ko bayan mutuwar su, haƙƙi ne nasu akan ka kai ta musu wannan addu'a. Kamar yadda Ubangiji Ta'ala ke cewa in ma ya budo ganna inda karkibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wala tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā waghfir lahumā janāha adh-dhulli minar raḥmah wa qur rabbi irhamhumā kamā rabbayānī saghīrā. Ash-shāhid Ubangiji Ta'ala yace wa qur rabbi irhamhumā, ya kai da kace ya Ubangiji na kama mahaifana jin kai, kama rabbayānī saghīrā kamar yanda suka tattali ni halin ina karami. To wannan addu'a dole ne kai ringa ma mahaifansa addu'a sawa'an suna rayi ko suna bayine. Dan haka manzon Allah ya faɗa cewa yana daga haƙƙin mahaifa akan dan su bayan Allah ya musu rasuwa su yi ta musu addu'a cewa Allah ya gafarta musu, Allah ya musu jin dai. Haƙƙi na biyu, idan mahaifa sun yi wata wasiya cewa ai musu kaza bayan rasuwar su, to sai a tsaya da ido na basira a kallon wannan wasiya ta su. In bata saba ma shari'a to zartar da wannan wasiya haƙƙi ne nasu akan ka dole ne. An gane ko? Amma in ta saba ma shari'a to baya halatta a zartar musu da wannan wasiya, domin haƙƙin Allah shi yake sama da haƙƙin kowa. An gane ko? Haƙƙi na uku shine duk wasu waɗanda suke amannan su, dangin su, ka ci gaba da sadar da zumunta da su. An gane ku? Wanda ka san tsakanin su da mahaifanka akwai wata alaka ta zumunta ko kuma alaka ta amintaka kamar abokan su, to dole ka ci gaba da sadar da zumunta, ka ci gaba da kyautata musu. Wannan shi ma haƙƙi ne na mahaifa akan ɗan su bayan rasuwar su kenan. Duk wanda ka san yana da alaka da mahaifinka, abokinsa ne ko ɗan uwansa ne, to dole ka ci gaba da kyautata masa, kana ziyarar shi, kana yi masa ɗan kyaututtuka. Kuma in dangi ne waɗanda suke na mahaifanka, kuma dole ne ka ci gaba da sadar da zumuntar. Wannan hadisi ne ingantacce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin babu birrul walidain a cikin riyadus salihin, malam yazo da shi wanda yake nuna haƙuƙuwa ne na mahaifa akan ɗansu bayan Allah ya musu rasuwa. Darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala, wato mun tsaya didi gabar da malam ke cewa wal mu'minuna kulluhum awliya'ur rahman wa akramuhum indallahi aqwa'uhum wa atba'uhum lil qur'an. Malam Allah ya ji kansa ke cewa wato su mu'minai gaba ɗayan su yace awliya'ur rahman, wato waliyai ne na sarki mai gamammiyar rahama shine Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Dukkan muminai gaba ɗayansu waliyai ne na Allah. Lafazin awliya jam'i ne na wali, shi ita kuma kalima ta wali an ciro ta ne daga alwilaya. Idan aka ce alwilaya shine jibintan lamari, kamar yadda muminai suka jibinci lamarin Ubangijinsu, to haka Ubangijinsu subhanahu wa ta'ala ya jibinci lamarinsu. Kamar yadda Ubangiji Ta'ala yake cewa Allahu waliyyul ladhina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur wal ladhina kafaru awliya'uhum at-taghut yukhrijunahum minan nur ilal dhulumat ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Ubangiji Ta'ala ke cewa Allahu waliyyul ladhina amanu, Ubangiji Ta'ala shine majibincin lamarin waɗanda suka gasgata shi, suka gasgata manzanninsa. Yukhrijuhum, Ubangiji Ta'ala yana fitar da su minadh dhulumati daga cikin duhwai na kafirci ilan nur zuwa hasken imani. Sai yace wal ladhina kafaru waɗanda suka kafirce ma ubangijinsu auliya uhum taghut. An gane ko shaytani shine majibincin lamarinsu, auliya uhum taghut shaytanu sune majibinta lamarinsu. Wal iyazu billahi, duk wanda shaytani ya zamanto majibincin lamarinsa ya tabi. Kamar yanda Allah yake da waliyai, shaytani shi ma yana da waliyai. Kamar yanda Allah yace allazina amanu yuqatiluna fi sabilillahi wallazina kafaru yuqatiluna fi sabilit taghut, sai yace faqatilu awliya ash-shaytan inna kayda ash-shaytani kana ba'ifa. Ubangiji ta'ala yace ku yaki waliyan shaytani. To shine anan yace wallazina kafaru awliya'uhum taghut, wadanda suka kafirce ma ubangijinsu awliya'uhum taghut, ma'ana shaytanu sune majibinta lamarinsu. Yukhrijunahum minan nur, suna fitar da su daga haske wanda yake na imani. Ila zulumat, wato suna kora su zuwa duhoi wadanda suke na kafirci. Sai ce ulaika ashabun nar, wadannan sune ɗan wuta idan kiyama ta yi, hum fiha khalidun, kuma su masu dawama ne a cikin ta har abada ba za a fitar da su ba. Kaga anan me Allah yake nuna mana cewa shi shine majibincin lamarin waɗanda suka yi imani da shi. Kuma haka can cikin suratu Muhammad, ko mu ce suratul Kitab, Ubangiji ta'ala ke faɗa zalika bi anna Allah maula allazina amanu wa anna alkafirina la maula lahum. Zalika bi anna Allah maula allazina amanu, don ku san da cewa Allah shine majibincin lamarin waɗanda suka yi imani da shi. Wa annal kafirina, lalle kafirai la maula lahu, ba su da wani wanda zai jibinci lamarinsu a gobe kiyama. To haka su ma muminai, kamar yanda ubangijinsu ya jibinci lamarinsu, su ma sun jibinci lamarin ubangijinsu subhanahu wa ta'ala. Kamar yanda ubangiji ta'ala ke faɗa innama waliyukumullahu wa rasuluhu wallazina amanu allazina yuqimuna as-salata ويؤتون الزكاة وهم راكعون. فيتي ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. وبنجي تعالى يتي إنما وليكم الله ورسوله, وسند تي وألا دمن زنسا سوني مجب انتال مرنك. والذين آمنوا دولا نسكي إيماني سوني الذين يكيمون الصلاة ودن نسكي سير دسلولي ألوك التنس. ويؤتون الزكاة, كما سنا باير دا زكاة وهم راكعون, واتو سنا صلاة تارد جماعة. سيأتي ومن يتولى الله, دوان دي يجب انشي لمرن وبنجي جنسا, ورسوله يجب انشي لمرن من زنسا, والذين آمنوا يجب انشي لمرن مؤمني, فإن حزب الله هم الغالبون, يتبتد دا چي وارن دونر الله اتتكي دا رنجاي هر ازوا كياما. دوكرا ود زا اي, to ko kana ganin cewa kai galaba akan mu'minai, a hakika ba kai ba, mu'minai su suke da galaba akan ka. Kaga waɗannan ayoyi suna nuna mana Allah na jibintar lamarin mu'minai, kuma mu'minai na jibintar lamarin ubangijinsu, kuma haka mu'minai junansu na jibintar lamarin juna. Kamar yanda ubangiji ta'ala ke faɗa wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd, يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. كما يند آية كتكين سورة التوبة تشين عنان مالا يتي والمؤمنون يتي سوموا مني كلهم أولياء الرحمن قبادة ينسوا وتوليين نقبيه سبحانه وتعالى. To ita wilayar kala biyu ce, akwai waliyan Allah waɗanda suke cikakku. An gane ko? A nan kenan dukkan wani mumini da wanda yake mai da'a ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala, da wanda yake wato mai kangare ma Ubangijinsa, matuƙar bai fita daga cikin musulunci ba, to gaba ɗaya waliyan Allah ne, waliyan manzansa ne, kuma sannan kuma waliye ne game da tsakaninsu da ƴan uwansu mumini. To amma mu'minai waɗanda suke waliyai, waɗanda suke cikakku, su ne waɗanda suka yi imani da Ubangiji subhanahu wa ta'ala, sannan suka tsara dokokinsa. Kamar yadda Ubangiji ta'ala ke faɗa ala inna awliya allahi la khawfun alayhim wa lahum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun lahumul bushra fil hayati dunya wa fil akhirah alaya wani ta'ala yace ku saurara lalle waliyan allah la khawfun alayhim wa lahum yahzanun babu tsoron komai akan su game da abinda suke tunkara na lamarin lahira walahum yahzanun kuma ba za su damu su bata rai game da abinda suka baro bayan su na al'amarin duniya babu wata damuwa akan su inda ubangiji ta'ala ya faɗa innal ladina qalu rabbuna allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim la khawfun alaihim kenan babu tsoron komai akan su game da abin da suke tunkara na al'amarin lahira walahum yahzanun kuma ba za su samu damuwa akan abin da suka baro bayan su na al'amarin duniya ko kuma kace la khawfun alaihim babu tsoron komai akan su game da abin da suka baro bayan su na al'amarin duniya ma'ana Allah zai jibinci iyalinsu walahum yahzanun kuma ba za su bakin ciki ba za su samu damuwa game da abin da suke tunkara na al'amarin lahira kamar yadda can ubangiji ta'ala yake faɗa a cikin suratul anbiya la yahzunuhumul fazaul akbar wa tatalaqahumul malaika hadha yawmukum alladhi kuntum tu'adun ubangiji ta'ala yace al fazaul akbar furkici mafi girma la yahzunuhum wato baya sanya su damuwa baya bata musu rai duk wani tashin hankali da yinin alkiyama to su mu'mine a rannan wato amintattu suke an gane ko amintattu suke kamar yadda ubangiji ta'ala wa hum min faza'in yawma idhin amin ubangiji ta'ala yace su amintattu ne min faza'i yawma idhin wato game da wato furgicin wannan yini na alkiyama don haka Allah yace la yahzunuhumul faza'ul akbar furgici mafi girma baya tada musu hankali baya sanya su wata damuwa Allah ya sanya mu a cikin su to shine anan kenan malam yace gaba ɗayan su kenan waliyan Allah ne shine sai ubangiji ta'ala yake cewa ala inna awliya allahi la khawfun alaihim wala hum yahzanun sai yace allazina amanu wa kanu yattaqu su ne waɗanda suka yi imani da ubangijin su kuma suka kasance suna tsare dokokin sa dan haka idan aka tambaye ka wane ne waliyin Allah sai ka ce man jama'a bainal imani wat taqwa wanda ya hada tsakanin imani da tsare dokokin ubangiji shine wali wali taka ta kare imani da Allah da tsare dokokin sa to dan haka kenan su waɗanda suke waliyai cikakku waɗanda sun yi imani da ubangijin su sun tsare dokokin sa duk wani abin da Allah ya dora musu na wajibi suna yi na hannuwa suna hannuwa sannan kuma suka biyo baya da ayyuka na nafilfili to waɗannan su ne wato lamba ta farko kenan lamba na farko na biyun su waɗanda suka yi imani da ubangiji subhanahu wata'ala suna tsare dokokin sa duk abinda Allah ya farlanta musu suna yi bakin gwalgwadon iko abinda aka hane su suna hannuwa sai dai ba su da kokari akan ayyuka na nafila an gane ko su ne ake kira kenan al-muqtasidun masu tsakaitawa kenan wanda su sun kiyaye farilla amma nafila ba su da zage wannan ba sa zagewa akan ta sannan abubuwan da Allah ya haramta sun hannu amma abubuwa na makaruhi kuma ba sa nisanta amma su waɗanda suke cikakku sun tsare farillai kuma sun biyo baya da ayyuka na nafila sun nisanci duk abin da Allah ya haramta haka kuma sun tsarkake kansu game da abin da aka karhanta shine sai malam yace wa akramuhum wato mafi karamcin su fiyayyen su mafi daraja mafi martaba da kima inda Allah abun Allah adwa'uhum shine mafi da'ar su ga ubangiji subhanahu wa ta'ala wa atba'uhum lilqur'an mafi biyayyar su ga alqur'ani an gane ko wanda yake mafi da'a ga alqur'ani da sunna wannan shine fiyayye kamar yadda ubangiji ta'ala yace inna akramakum inda Allah atqakum mafi karancin ku abun Allah wanda yafi ku tsoron Allah zamu tashi gaba ta gaba قال المصنف رحمه الله تعالى والإيمان هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وغلوه ومره من الله تعالى ونحن مؤمنون بذلك كله لا نفرق بين أحد من رسله ونصدقهم كلهم على ما جاءوا به وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون وإن لم يكونوا تائبين بعد أن لقوا الله عارفين مؤمنين وهم في مشيئته وحكمه إن شاء غفر لهم وعفى عنهم بفضله كما ذكر الله عز وجل في كتابه ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وإن شاء عذبهم في النار بعدله ثم يخرجهم منها برحمته وشفاعة الشافعين من أهل طاعته ثم يبعثهم إلى جنته وذلك بأن الله تعالى تولى أهل معرفته ولم يجعلهم في الدارين كأهل نكرته الذين خابوا من هدايته ولم ينالوا من ولايته اللهم يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك به wato malam Allah ya ji kansa na faɗa wal iman malam yake cewa shi imani huwal imanu billahi yace shine wato gasgatawa game da samuwar ubangiji subhanahu wa ta'ala da uluhiyyarsa da rububiyyarsa da sunayensa da sifofinsa mutum ya yi imani game da samuwar Ubangiji subhanahu wa ta'ala kuma ya tabbatar a cikin zuciyarsa babu kokonto daidai da mitsuka da zarra cewa Ubangiji ta'ala shi ne mahaliccin kowa da komai shi ke kashewa shi ke rayawa shi ke azurtawa shi ke talautawa shi ke janyo amfani shi ke ije tsanani shi ke yaye shi ke saukar da ruwa daga cikin girgije shi ke fitar da tsirrai daga cikin ƙasa kuma shi ne Ubangijin da zai tada alkiyama ya sakauta ma kowa da irin abin da ya shuka a rayuwarsa ta duniya a taƙaice kenan tauhidin rububiyya sannan kuma ka tabbatar a zuciyarka cewa a sama ko a ƙasa ba wanda ya cancanta a bauta masa in banda Ubangijin da ya halicci kowa da komai dukkan wani abu wanda yake mai sunan ibada to cancanta ne ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala kuma baya tarayya da kowa baya tarayya da komai sannan kuma ka tabbatar masa duk abin da ya tabbatar ma kansa ko abin da manzonsa ya tabbatar masa na sunaye da sifofi kuma ka kore masa duk abin da ya kore ma kansa da duk abin da manzonsa sallallahu alaihi wasallama ya kore masa na sunaye da sifofi waɗanda ba su dace da shi ba a takaice wannan shi ne imani da Ubangiji subhanahu wa ta'ala kamar yadda bayani ya gabata sai ya ce wa mala'ikatihi kuma yin imani da mala'ikunsa ka yi imani cewa akwai wata halitta ta musamman wadda Allah ya halitta mai sunan mala'iku ko da idanunka ba sa ganin wannan halitta to ka tabbatar da cewa akwai ta kuma waɗannan mala'iku ka tabbatar da cewa bayi ne na Allah waɗanda suke masu daraja wanda Allah ya halicce su kawai domin yi masa da'a kamar yadda yace bal ibadu mukramu kamar yadda yace wa qalu takhadha arrahmanu walada subhanahu bal ibadu mukramu la yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malu ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yashfa'una illa liman irtada wa hum min khashyatihi mushfiqun kamar kuma yanda ya koma fada wa inna alaykum lahafizina kiraman katibina ya'lamuna ma taf'alu. Waɗannan mala'iku dole ne mu yi imani da cewa akwai bayi na Allah wanda Allah ya halicce su, wato saboda tsantsar yi masa da'a kuma ba sa saba umarnin Ubangijinsu, kamar yadda ya ce alaiha mala'ikatun gilabun shidad la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Kuma mala'ikun nan da Allah ya halicce su ya dora musu ayyuka, kowane mala'ika akwai nau'in aikin da Ubangiji ta'ala ya dora masa, kuma mu tabbatar da cewa sinadarin da Allah ya halicce su ya saba da sinadarin da Allah ya halicce mu, ya saba da sinadarin da Allah ya halicce aljanni. Aljanni Allah ya halicce shi daga tsantsar wuta, mu kuma Allah ya halicce mu ne daga laka a sababin halittar wato babanmu na farko Annabi Adam, domin Allah ya halicce shi ne daga ƙasa, kamar yadda yace khalaqal insana min salsalin kal fakhar wa khalaqal janna min marjin min nar, kamar yadda yace wal janna khalaqnahu min qabl min naris samu. To su kuma mala'iku, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya bayyana mana a cikin hadisi ingantacce cewa mala'iku Allah ya halicce su ne daga haske, shine anan yace wa mala'ikatihi, wato haka dan yin imani da mala'ikun Allah subhanahu wata'ala, sai yace wa kutubihi, haka nan yin imani da littattafansa, domin duk wani annabi da duk wani manzo da Allah ya aiko shi da littafi na musamman, kamar yadda Ubangiji ta'ala ke faɗa kanan nasu ummatan wahida fa ba'atha Allahu an-nabiyyina mubashirina wa mundhirin wa anzala ma'ahum al-kitaba bil haqqi liyahkuma bainan nasi fima ikhtalafu fihi al-aya ash-shahid wa anzala ma'ahum al-kitaba bil haqqi. Annabawan da Allah ya aiko, Allah ya saukar da littattafai tare da su, littattafan da suke kunshe da gaskiya. Aka can cikin suratul hadid Ubangiji ta'ala na faɗa laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahum alkitaba wal mizana li yaquma an-nasu bil qist. An gane ko? To dan haka shine wato dukkan littafin da Allah ya saukar dole ne mu yi imani da su a dunkule, haka nan kuma bi tafsir duk wani littafi da Allah ya saukar mun yi imani da shi, sannan mun yi imani daga cikin littattafan da Allah ya saukar akwai littafin da ake kiran shi At-Taura, littafin da Allah ya saukar ma Annabi Musa, akwai Al-Injil wanda Allah ya saukar ma Annabi Isa, akwai Az-Zabur wanda Allah ya saukar ma Annabi Dawud, akwai Suhufu Ibrahim wa Musa, sannan akwai Al-Qur'an, shine wannan Al-Qur'ani mai girma, kamar yadda Ubangiji ta'ala ke faɗa a wannan Alif Lam Mim Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum nazzala alayka al-kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi wa anzala at-taurata wal injila min qawli hudan lin nas wa anzala al-furqan. Sannan sai yace wa rusulihi, haka ne yin imani da manzanninsa. An gane ko? Mu tabbatar da cewa wato manzannin da Allah ya turo mana wato masu gaskiya ne game da abin da suka zo mana da shi, cewa sako ne na musamman wanda Ubangiji subhanahu wata'ala ya turo su da shi, kuma dole ne mu yi musu da'a game da duk abin da suka ce mu yi da abin da suka ce mu daina, kuma bayi ne waɗanda suke zaɓaɓɓu wanda Allah ya zaɓe su ya turo su zuwa bayansa domin su nuna musu hanyar da ta dace a bi, kuma sannan su nuna musu hanyar da ba ta dace ba a bi. Haka nan mun yi imani da dukkan manzannin Allah subhanahu wata'ala gaba ɗaya, da wanda Allah ya ba mu labarin su da wanda bai ba mu labarin su ba, domin manzansa Allah ya sanar da shi wasu daga cikin manzanni, wasu ba Allah bai sanar da shi ba, kamar yadda yake cewa wato wa yake cewa walaqad arsalna rusulan min qablika minhum man qasasna alayka wa minhum man lam naqsus alayka. Tabbas mu ne muka turo da manzanni na musamman gabaninka, wasu daga cikin manzannin mun baka labarin su, wasu kuma bamu baka labarin su ba. To duk wani manzo da wanda Allah ya ba mu labarin sa da wanda Allah bai faɗa mana ba, gaba ɗaya mun yi imani da su. Sannan sai yace wal yawmil akhir, haka nan yin imani da yini na ƙarshe shine yinin alkiyama, sai mun tabbatar da cewa akwai wani babban yini nan gaba, shine yinin alkiyama, yinin da Allah zai tara dukkan wato al'ummu na farko ko mu ce halittu na farko da na ƙarshe gaba daya dukkan abinda Allah ya halitta a ranar kiyama Ubangiji ta'ala zai tattara mu gaba daya kamar yanda yake cewa lamajmu'una ila miqati yawmin ma'lum qul innal awwalina wal akhirina lamajmu'una ila miqati yawmin ma'lum kamar yanda yace haba yawmul fasl jama'anakum wal awwalin dan haka Allah ya kira yi wannan yini yawmul jam kamar yanda yake cewa yawma yajma'ukum li yawmil jam'i zalika yawmut taghabu to dan haka yinin alkiyama yana daga cikin yin imani da shi sai kai imani da mutuwa da abin da ke biyo bayan ta tun daga wato kabari irin abin da yake samun bawa na ni'ima ko kuma na azaba har izuwa abin da zai gudana gaba ɗaya a yinin alkiyama har zuwa ƙarshen wato shine kasa bayi kashi biyu wasu su yi hannun dama makomar su aljanna Allah ya sanya mu a cikin su wasu su yi hagu makomar su wuta Allah ya kare mu sannan sai yace wal qadari hakanan yin imani da alqadarin ubangiji subhanahu wa ta'ala khairihi wa sharrihi alkhairin sa da sharrin sa wa hulwihi wa murrihi malan yace da mai zakin sa da mai dacin sa min Allah ta'ala kai imanin cewa gaba ɗaya abu ne wanda yake daga wurin ubangiji subhanahu wa ta'ala dole ne mu yi imanin cewa Allah ya kaddara komai ya gama kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa mana a cikin hadisi ingantacce na cikin sahihu muslim manzon Allah ke cewa kataballahu maqadir al-khalaiqi qabla an yakhluqa as-samawati wal arda bi 50000 sanatin wa kana arshuhu ala al-ma manzon Allah yake cewa tuntunu ubangiji ta'ala ya hukunta duk abin da yake nihin kaddara ma bayin sa Allah ya hukunta ya rubuta ya tabbatar a cikin lauhul mahfuz kafin ya halicci saman bakwai da kasan bakwai da shekara 50 a lokacin nan al'arshin sa yana cikin ruwa yana kan ruwa daidai da motsa kafa da zaka yi tuntuni Allah ya rubuta da motsin ka da nutsuwar ka tuntuni kafin Allah ya halicci saman bakwai da kasan bakwai tuna Allah ya kaddara komai to dole ne sai mun yi imanin cewa duk abin da ya same mu na alkhairi da na sharri wa hulwihi da mai zaki abinda ke dadada ma bawa rai wa murrihi da wanda yake mai daci irin musiba da Allah yake jarraba bawa da ita to sai mun tabbatar da cewa minallahi ta'ala gaba ɗaya daga gun Allah subhanahu wa ta'ala bayani ya gabata game da imani da alkadarin ubangiji subhanahu wa ta'ala bai ya tabbata sai ka gina shi akan martabobin sa guda hudu martaba ta farko shine sai ka tabbatar da cewa sanin Allah subhanahu wa ta'ala ya kiwaye da kowa da komai ubangiji ta'ala yana sane da duk abinda yake samamme da abinda yake rashashe da abinda ke yiwuwa da abinda ma ba zai yiwu ba ubangiji subhanahu wa ta'ala yana sane da shi kamar yanda yake cewa li ta'lamu anna allaha ala kulli shay'in qadir wa anna allaha qad ahata bi kulli shay'in ilma dan ku yi sani cewa ubangiji ta'ala wato mai iko ne akan dukkan komai kuma ku tabbatar da cewa ubangiji ta'ala ya kiwaye dukkan komai ga sani kenan sai mun tabbata ce sai mun yi imanin cewa sanin Allah subhanahu wa ta'ala ya kiwaye da dukkan komai abu wanda yake samamme da abu wanda yake rashashe da abin da ke yiwuwa da abin da ba zai yiwu ba ya san abin da ya wuce ya san abin da ake ciki ya san abin da zai zo nan gaba in ya zo ga yanda zai kasance tun ubangiji ta'ala ya san da haka sannan martaba ta biyu shine mu yi imanin cewa ubangiji ta'ala ya rubuce dukkan wani abu wanda zai kasance har izuwa kiyama duk abin da zai wakana har izuwa kiyama tuntun ubangiji ta'ala ya rubuce shi a cikin littafin lauhul mahfuz kamar yanda wancan hadisi da muka karanta kataballahu maqadir al-khalaiq ubangiji ta'ala ya rubuce duk abin da yake nihin kaddara ma bayin sa kafin ya halicci sammai bakwai da kasai bakwai da shekara 50 haka kuma ubangiji ta'ala na fada wa kullu shay'in ahsaynahu fi imamin mubin dukkan komai ubangiji ta'ala yace mun kididdige shi a cikin littafi wanda yake ma'abucin bayani haka ubangiji ta'ala na fada a cikin suratul hajji alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis samai wal ard inna zalika fi kitab inna zalika 'ala Allah yasir. Shine yace alam ta'lam, shin baka da masaniyar anna Allah ya'lamu ma fis samai wal ard? Ubangiji ta'ala shike da sanin duk abin da ke cikin sammai bakwai da duk abin da ke cikin kasai bakwai. Sai yace inna zalika fi kitab, duk abin da yake cikin saman bakwai da kasan bakwai yana tabbace a cikin littafi na Lauhul Mahfuz. Tuna Allah ya rubuce inna zalika 'ala Allah yasir, kuma yin haka abun Allah abu ne mai sauki. Martaba ta uku shine sai mun tabbatar da mashi'a ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala, cewa babu abin da ya isa ya kasance a cikin sama ko a cikin kasa sai abin da Allah ya so. Abin da Allah ya so shi ke kasancewa, duk abin da Allah bai so ba yanda za a yi ya kasance. Don haka ya ce mana inna ma amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Haka ya faɗa wa ma tasha'una illa an yasha Allah inna Allah kana aliman hakima, wa ma tasha'una illa an yasha Allah rabbul alamin. Sai ka tabbatar da mashi'a ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala, cewa abin da Allah ya so shi ke kasancewa, duk abin da Allah bai so ba to komin san da kake masa ba yanda za a yi ya tabbata. Martaba ta hudu shine sai mun yi imanin cewa komai da ka sani halitta ce ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala shine ya samar da shi. A gane ko? Duk abin da yake cikin saman bakwai da kasan bakwai gaba daya halitta ce ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala shine ya samar da su. Kamar yanda yake faɗa badi'us samawati wal ard anna yakunu lahu walad wa lam takul lahu sahiba wa khalaqa kull shay wa huwa bi kulli shay'in alim. Ashahidu chai wa khalaqa kull shay, chai badi'us samawati wal ard, chai Ubangiji ta'ala shine Ubangijin da ya kage halittar sammai da kasai ba tare da ya ga hutun su a gun wani ba. Sai yace anna yakunu lahu walad, ta yaya da zai kasance gare shi? Walam takul lahu sahiba alhadi, ba shi da mata. Shi kwada a yanda Allah ya tsara al'amarin bayin sa ta hanyar mace ake samun da. Anna yakunu lahu walad, ta yaya za a ce Allah yana da da? Walam takul lahu sahiba alhadi, kuma ba shi da mata. Kamar yanda ya faɗa man takaza sahibatan wala walada. Sai yace wa khalaqa kulla shay, shine Ubangijin da ya halicci dukkan komai. Wa huwa bi kulli shay'in alim, kuma shi masani ne game da dukkan komai. Haka ya faɗa kuma Allahu khaliqu kulli shay wa huwa ala kulli shay'in wakil, Allah shine mahaliccin dukkan komai kuma shi mawakilci ne akan kowa da komai. Wannan sai mun yi imani dukkan abin da ke cikin sama da saman bakwai da kasan bakwai halittu ne na Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Sai mun yi imani da mu da aikinmu gaba ɗaya halitta ce ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala, kamar yadda ya ce wallahu khalaqakum wa ma ta'amaluna, Allah shi ya halicce ku, ya halicci duk abin da kuke aikatawa. To sai ka tabbatar da waɗannan abubuwa guda hudu, sannan imani da alƙadarin Ubangiji subhanahu wa ta'ala ke tabbata. Kina mu yi imani sanin Allah ya kewaye kowa da komai, Allah ya san abin da ya wuce, ya san abin da ake ciki, ya san abin da zai zo nan gaba, in ya zo ga yanda zai kasance. Sai mun yi abu na biyu, mu yi imanin cewa Allah ya rubuce komai a cikin Lauhul Mahfuz, duk abin da zai kasance har zuwa kiyama. Abu na uku, mu yi imanin cewa abin da Allah ya so shi ke kasancewa, duk abin da Allah bai so ba yanda za a yi ya kasance. Abu na hudu, mu tabbatar da cewa duk abin da ke cikin saman bakwai da kasan bakwai da mu da ayyukanmu gaba daya halitta ce ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Shine yace kenan khairihi wa sharrihi, alkhairinsa da sharrinsa, ma'ana duk abin da ya same mu na alkhairi da na sharri, mu tabbatar da cewa Allah ne ya kaddara mana. Wa huluhi wa murrihi, da mai zakinsa da mai dacinsa, duk abin da ya same ka wanda zai faranta maka rai da abin da zai bakanta maka rai, ka tabbatar da cewa Allah ne ya kaddara maka. In wanda zai faranta maka rai ne, kai godiya ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala. In abin da zai bakanta maka rai ne, to kai addu'a ka koma zuwa ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala, ka roke shi ya yi maka wannan bala'i da musiba. Kar ka ringa hangen cewa ai daman muna sa in sa da wani, ko wani ne ya nufaci ni, wani ne ya jefe ni, ya mun kaza. To duk wanda yake hangen cewa wani yana iya dora masa wani bala'i ko musiba, to imanin shi da alƙadarin Ubangiji subhanahu wa ta'ala bai tabbata ba. don haka Allah ya ce mana kullun yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa ala Allahi falyatawakkalul mu'min, ce da su babu abinda zai same mu sai abinda Allah ya kaddara mana, abinda Allah ya hukunta ya kaddara mana shi zai same mu. Kuma haka Allah ya faɗa ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dhalika ala Allahi yasir, duk abinda ke samuwa na musiba a ban kasa bai samu ba, duk abinda ke samun ku na musiba a karan kanku bai same ku ba, Ubangiji ta'ala yace illa fi kitabin min qabli an nabra'aha, face tintini kafin mu halicci halitta mun rubuta abinda zai same ta a cikin littafi shine lauhul mahfuz, kafin Allah ya halicce mu ya kaddara mana duk abinda zai same mu. Shine yace minallahi ta'ala, wato gabaɗaya yana daga Allah subhanahu wa ta'ala. Wannan a takeice kenan mallan yana bayyana mana haƙiƙanin imani kamar yanda Jibrilu alaihi salam ta kanasizo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya masa wasu ƴan tambayoyi. Tambaya ta farko yace masa mal islam, menene musulunci? Manzon Allah yace masa al-islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqimus sala wa tu'tiyaz zaka wa tahujjal bayt wa tasuma ramadan wa tahujjal bayt in istata'ta ilayhi sabila. Manzo Allah ya zana masa waɗannan abubuwa biyar wanda ake kiran su arkanul islam. Sannan yace masa mal iman, menene imani? Manzo Allah sai yace masa an tu'mina billahi, kai imani da Allah, wa mala'ikatihi, kai imani da mala'ikunsa, wa kutubihi, kai imani da littattafansa, wa rusulihi, kai imani da manzanninsa, wal yawmil akhir, kai imani da yinin karshe shine yinin alkiyama, wa tu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi, kai imani da alqadarin Allah, alkhairinsa da sharrinsa, ma'ana duk abin da ya same ka na alkhairi da na sharri ka tabbatar da cewa Ubangiji ta'ala ne ya kaddara maka. To shine anan mallan yace wal imanu, idan aka ce imani cai huwa al imanu billahi, shine imani da Allah, wa mala'ikatihi, hakanan imani da mala'ikunsa, wa kutubihi da littattafansa, wa rusulihi da manzanninsa, wal yawmil akhir, da imani game da yinin karshe yinin alkiyama, wal qadari khairihi wa sharrihi, imani da alqadarin Ubangiji subhanahu wata'ala, alkhairinsa da sharrinsa, wa hulwihi wa murrihi, da mai zakinsa da mai dacinsa, minallahi ta'ala, gaba daya daga gun Ubangiji subhanahu wata'ala. Duk abin da ya same ka na alkhairi ka tabbatar da cewa Allah ne ya kaddara ma, duk abin da ya same ka na sharri ka tabbatar da cewa Allah ne ya kaddara ma, amma duk abin da ya same ka na sharri da mugunta to ka tabbatar da cewa kai kai ne sababi, Allah shine ya kaddara amma kai ka janyo ma kanka, kamar yadda Ubangiji ta'ala ke faɗa ma asabaka min hasanatin fa min Allah wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsi, duk abin da ya same ka na abu mai kyau to wannan daga Allah ne, amma duk abin da ya same ka na mummunan abu fa min nafsi, ka tabbatar da cewa kai kai ne sababin janyo ma kanka wannan bala'i da musiba, kamar yadda Ubangiji ta'ala na faɗa a cikin surati shura, wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an kaseer, abin da ke samun ku na musiba bai same ku ba fa bima kasabat aydikum, ya same ku ne kadai a sababin abin da hannayenku na ta gabatar na miyagun ayyuka, waya afu an kafir, tare da haka Ubangiji ta'ala na rangwame game da laifukan ku masu yawa, amma duk abin da ya same ka na mugun abu kenan kai kai ne sababin abin da kai ne sababin janyo ma kanka wannan bala'i, kenan me yake kanka sai ka koma ga Ubangijinka subhanahu wa ta'ala da tuba, ka kaskanta kai cewa Allah ya yi maka wannan bala'i da musiba. Shine malam sai yake cewa wa ahlul kaba'ir, wato ma'abuta manya manyan laifuka, min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wato daga cikin al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fil nari la yukhalladuna, ba a dawwamar da su a wuta. An gane ko? Kar ka dauki cewa finnari nan labari ne na la yukhalladuna, a saboda asaja wato tsara zancen ya zamanto kanshi ya zamanto ɗayan ƙarshen zancen, shi yasa mallan ya gabatar da finnari. saboda me yake yana so yayi wato tajlisin kalimat kenan ya zamanto karshen kalimar duka ya zamanto daya saboda yafi dadin ji a kulli shine anan yadda yace wa ahlul kaba'ir min ummati muhammad sallallahu alaihi wa sallam fin nari la yukhalladun sai yace idza matu wa hum washidun wa in lam yakunu ta'ibin ba'da an naqullaha arifin an gane ko ba kaga kenan karshen la yukhalladun nunun ne muwahidun nunun ne ta'ibin nunun ne arifin nunun ne amma inda zai ce wa ahlul kaba'ir min ummati muhammadin la yukhalladuna fin nar kaga kenan ya saba da cin don haka ya gabatar da fin nar la yukhalladuna yace ma'abuta manya manyan laifuka daga cikin to shine sai yace wa nahnu mu'minuna bi zalika kullihi yace muna imani bi zalika kullihi da dukkan waɗannan abubuwa da muka zano kenan na imani da Allah da mala'ikunsa da littattafansa da manzanninsa da yinin alkiyama da alkadarinsa alkhairi da sharri da mai zaki da mai daci cewa duka Allah ne ya kaddara mana shine malam yace wa nahnu mu'minuna bi zalika kullihi yace mu muna gaskatawa da waɗannan abubuwa gaba ɗaya mun yarda da su yace kuma la nufarriqu baina ahadin min rusuli ba ma bambanta tsakanin ɗaya daga cikin manzannin Allah subhanahu wata'ala mu yi imani da wani mukafirce ba wani kamar yanda yahudawa da ƴan mushan suka yi su yahudawa sun yarda da annabi Musa alaihi salam da sauran manzanni amma sun kafirce ma annabi Isa alaihi salam da cikamakin manzanni shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yahudawa ba su yarda da su ba kamar yanda su kuma ƴan mushan sun yarda da annabi Musa sun yarda da annabi Isa amma sun kafirce ma annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wasallam don haka gaba ɗayan su makomar su ita ce wutar jahannama a ranar kiyama tare da haka Allah ya tanada musu azaba ma'abuciyar wulakanci kamar yanda yake faɗa mana innal ladhina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna an yufarriqu baina allahi wa rusulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'd wa nakfuru bi ba'd wa yuriduna an yattakhidhu baina dhalika sabila ulaika humul kafiruna haqqan wa atadna lil kafirina azaban muhina Ubangiji ta'ala yace lalle waɗanda suke kafirce ma Allah suke kafirce ma manzanninsa wa yuriduna an yufarriqu baina allahi wa rusulihi suna nihi su bambanta tsakanin Allah da manzanninsa wa yaquluna nu'minu bi ba'd suna fada suna cewa mun yi imani da wasu daga cikin manzannin wa nakfuru bi ba'd kuma mun kafirce ma wasu manzannin wa yuriduna an yattakhidhu baina dhalika sabila suna nihin su riki wata hanya ta musamman tsakanin imani da Allah da manzanninsa su bambanta tsakanin manzannin Allah sai ubangiji ta'ala sai yace ulaika humul kafiruna haqqan waɗannan su ne tsantsar kafirai da gaskiya ba shakka game da kafircinsu sai yace wa atanna lil kafirina azaban muhina kafirai ubangiji ta'ala yace mun tanada musu azaba ma'abuciyar wulakanci inda zaka gaskata manzannin Allah gaba ɗaya in ka ware manzo ɗaya kace baka yarda da shi ba to imaninka da sauran manzanni gaba ɗaya ba zai amfane ka ba to dan haka mu sai muka yi imani da manzannin Allah gaba ɗaya da wanda Allah ya ba mu labari da wanda Allah bai ba mu labari gaba ɗaya mun yi imani da su dan haka mun yarda da annabi Musa manzo ne na musamman Allah ya aiko shi zuwa ga banu Isra'ila haka annabi Isa mun yarda manzo ne na musamman wanda Allah ya zabe shi ya aiko shi zuwa banu Isra'ila kuma mun yarda mun amince da cewa Allah shine ya turo mana annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a matsayin manzo wanda kuma manzancin sa manzanci ne wanda yake game duniya ruwan dare kenan har zuwa alkiyama babu wani manzo bayan shi shine cikamakin manzanni to dan haka ubangiji ta'ala sai ya mana alƙawari da aljanna yace wallazina amanu billahi wa rusulihi wa lam yufarriqu baina ahadin minhum ulaika sawfa nu'tihim ujurahum Ubangiji ta'ala ya ce waɗanda suka gaskata Ubangijinsu suka gaskata manzanninsa gaba ɗaya ba su bambanta tsakanin manzannin Allah suka yi imani da wasu suka kafirce ma wasu Ubangiji ta'ala ya ce ulaika sawfa nutihim ujurahum waɗannan da sannan za mu ba su sakamakon ladansu ita ce aljanna to dan haka mu'minai Allah ya hakaito mana fadar su amanar rasuli bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusuli wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaykal masir haka can ubangiji ta'ala na fada qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila ibrahima wa isma'ila wa ishaqa wa ya'quba wal asbadi wa ma utiya musa wa isa wa ma utiya nabiyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun to shine anan malan yace la nufarriqu baina ahadin min rusuli mu a aqidar mu ta ahlus sunna wal jamaa ba ma bambanta tsakanin manzannin Allah gaba ɗayan manzannin Allah mai imani da su dan haka mu muka fi cancanta game da annabi Musa kuma mu muka fi cancanta game da annabi Isa akan yan mushrik saboda mun yi imani da annabi Musa mun yi imani da annabi Isa mun yi imani da cikamakin manzanni shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma dukkan manzanni gaba ɗaya mun yi imani da su dan haka Allah ya mana alƙawarin aljanna shine yace wa nusaddiquhum kullahu gaba ɗayan su muna gaskata su manzanni ne na Ubangiji alama ja'u bihi akan abin da suka zo da shi gaba ɗaya mun yarda mun amince mun yarda da attaura littafi ne na Allah mun yarda da injila littafi ne wanda Allah ya saukar ma annabi Isa duk abin da yake cikin su wanda ba a canza ba mun yi imani da cewa sako ne na Allah subhanahu wataala sannan sai malam yace wa ahlul kaba'ir wato ma'abuta manya manyan laifuka min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam daga cikin al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam finnar la yukhalladuna ba a dawwamar da su a wuta lafazin alkaba'ir jami'i ne na kabira in aka ce kabira babban laifi kenan to game da tantance ta yaya ake gane babban laifi malamai sun yi sabani wato akan maganganu da dama game da wato ya ta yaya ake gane wato babban laifi tare da cewa a cikin maganganu sun kusa goma magana wadda take mafi dacewa shine duk abinda Ubangiji ta'ala ya shar'anta haddi akan laifin to wannan yana tabbatar da cewa laifi ne babba kaga idan ka dau zina Ubangiji ta'ala ya zartar ya shar'anta haddi idan bai taba yin aure ba idan mutumin da ya zina bai taba yin aure bulala da riza ai masa sawa'an namiji ko mace in ya taba yin aure a jajjefe shi har ya mutu haka kazafi kama mutum kazafi wannan laifi ne babba domin Allah ya shar'anta duk wanda ya ma wani kazafi bulala 80 za a yi masa sata laifi ce babba don haka Allah ya shar'anta yanke hannun barawo to duk laifin da Allah ya zartar da cewa ga iya ukubar da ta dace amma mai laifin a nan duniya to wannan ya tabbatar da cewa laifi ne babba sannan kuma duk aikin da Allah ya yi kashidi da barazana gani aikin cewa ranar kiyama ga azabar Allah ya tanada masa laifin da Allah ya yi alƙawarin cewa duk wanda yake zama komar shi wuta ko laifin da Allah ya yi alƙawarin cewa duk wanda yake kaza to ya cancanci azaba a nan duniya ko a makoma lahira to wannan yana nuna cewa babban laifi ne haka nan ta hanyar duk laifin da wato duk laifin da wato Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya yi la'anta akan aikin cewa duk wanda yake kaza Allah ya la'ance shi wato ko kuma duk wanda ya aikata kaza Allah ya yi fushi da shi ko Allah ya la'anci mai kaza ko manzon Allah ya la'anci kaza ko Allah ya yi fushi da mai kaza to wannan yana nuna cewa babban laifi ko kuma aikin da Allah ya ce ba shi ba wanda yayi kaza, ko manzon Allah ya ce ba ni ba wanda yayi kaza, to wannan yana nuna cewa babban laifi. An gane ko? Amma duk aikin da Allah bai shar'anta cewa ga hukuma akan aikin wanda yayi kaza kaza za a yi masa, ko aikin da Allah bai yi kashe da barazana ga wanda yayi aikin a gobe kiyama, babu la'antar Allah, babu fushinsa akan aikin, to wannan yana nuna cewa karamin laifi ne babu. To su kansu manya-manyan laifukan, akwai manyan laifuka guda wato bakwai, ko kuma mu ce guda uku, wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zanu mana, wanda manzon Allah ya nuna mana a cikin manya-manyan laifuka. To sun fi kowane laifi girma a gun Allah, kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce ma sahabbansa, ala unabbi'ukum bi akbaril kaba'ir, ku saurara. Shin yanzu ba zan baku labari game da mafi girman manya-manyan laifuka? Sahabbai suka ce, bala ya Rasulullah, ƙwarai ya manzon Allah, muna buƙatar ka faɗa mana. Manzon Allah sai ya ce, al-ishraku billahi, haɗa bautar Allah da wani, shirka ita ce lamba wan, babu wani laifi sama da ita. Sannan na biyu, manzon Allah sai ya ce, wa huququl walidain, da yi ma mahaifa rashin da'a. Rashin da'a ga mahaifa shi ne laifi na biyu wanda ya fi kowane laifi girma a gun Allah. A lokacin da manzon Allah ya yi wannan faɗa, manzon Allah yana kishin gida, sai ya tashi ya zauna, sai ya ce, ala wa qawlu zur, ku saurara da faɗa ta ƙarya, ala wa shahadatu zur, manzon Allah ya ce ku saurara da shaida ta ƙarya. Manzon Allah bai gushe ba, yana faɗa, yana maimaitawa, yana cewa ala wa qawlu zur, ala wa shahadatu zur. Sahabin yake cewa, wallahi har sai da muka yi guri, ina ma manzon Allah ya ja bakinsa ya kale, so domin mun gamsu. Waɗannan uku su ne laifin da ya fi kowane laifi girma a gun Allah: shirka, rashin da'a ga mahaifa, sannan faɗa ta ƙarya, abinda ba a yi ba ka ce an yi kaza, ko ka zo da shaida ta ƙarya, ka tabbata abin nan ba haka ba ne ba, ba a gabanka ba aka yi ba, ka san da abin ba, ka zo ka yi shaida, ko ka kawo wata takarda ta ƙarya ka nuna cewa kai ka cancanta a baka wannan matsayi, alhali ba ka cancanta ba, ana kiranta shahadatu zuwa. An gane ko? Shaida da zaka kawo, kai ba difidon ɗinka ba ne, amma sai ka zo ka kawo da sunan a ɗauke ka a matsayin ma'aikaci. Wannan ya fi shi ne laifi na uku wanda ya fi kowane laifi girma a gun Ubangiji Subhanahu wa ta'ala. To don haka, daga ciki kuma akwai bakwai masu hallakar da mutum a gobe kiyama, masu hallakar da mutum kai tsaye. Manzon Allah ya zani, yake cewa ijtani bu saba al mubikat, yace ku nisanci laifuka bakwai masu hallakarwa. Sahabbai suka ce, wa ma hunna ya Rasulullah, wasu laifuka ne masu hallakarwa? Manzon Allah yace, ashirku billahi, hada bautar Allah da wani. Sai yace, wasihir, wato da sihiri, domin shi sihiri kafirci ne, wanda yake yin sihiri ya kafirta, wanda ya je a man sihirin ya kafirta, mai koyar da sihirin ya kafirta, almajirin da ya je a koya masa shi ma ya kafirta. Sannan na uku sai ya ce, wa qatlun nafsin lati haramallahu illa bil haqq, kashe rai wanda Allah ya hana a kashe, haka kawai ka zubar da jinin mutum ba tare da ya cancanci a zubar da jininsa. Wannan shi ne na uku. Na hudu sai manzon Allah ya ce, wa akalun riba, da cin dukiya ta riba. Na biyar manzon Allah sai ya ce, wa akalu malil yatim, da cin dukiyar maraya akan zalunci. Na shida sai manzon Allah ya ce, wa tawalli yawmal zahab, da juya ma abokan gaba baya a ranar da ake kusantar juna, an fito fagen daga tsakanin mu'minai da kafirai, ka saba tsoro a zuciyarka ka ja baya da gudu. To wannan yana cikin laifuka bakwai masu hallakar da mutum a gobe kiyama, domin illar idan ka ja baya da gudu ka tsorata, za ka jefa tsoro a cikin zukatan wasu daga cikin mu'minai, kenan me zai biyo baya musiba da bala'i. Sannan na bakwai manzon Allah ya ce, wa qazful muhsanati lagafilatil mu'minat, yi ma mata kamammu waɗanda sun raukana game da aikin alfasha ba su san ba menene, ka ce wance ai mutumiyar banza ce kaza take, waliyazi billahi. To waɗannan su ne laifuka bakwai manya-manya masu hallakar da mutum a gobe kiyama, wanda manzon Allah ya ja kunnen mu cewa mu nisance su. To don haka game da laifukan, manyan laifuka, wasu sun takaita su akan wannan bakwai, wasu sun kai su cewa 17, wasu malamai sun kai su ma cewa sun kai kusan 70. Don haka wato al-Imamu Zahabi ya wallafa littafi ya masa suna al-Kaba'ir, wanda ya zano manya-manyan laifuka a cikinsu. to shine anan yace wa ahlul kaba'ir ma'abuta manya-manyan laifuka min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wato daga cikin al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malam yace finnari la yukhalladuna ba a dawamar da su a wuta a gobe kiyama dan haka nan cewa min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam za a iya fahimtar cewa wannan yake banta da al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma a magana ta hakika bai ke banta da wannan al'umma har waɗanda suka gabata in dai babban laifi ne to wannan baya dawamar da mutum a wuta in dai ba shirka bane kuma wannan martani ne malam yake maidawa akan khawarij da su da al-mu'tazila domin su al-khawarij sun tafi akan cewa duk wanda ya aikata babban laifi ya kafirta in ƙarya kai ka kafirta in sata kai ka kafirta in kwace mutun yayi ya kafirta in yi da mutane mutun yayi ya kafirta su kuma mu'tazila suka ce duk wanda ya aikata babban laifi huwa bainal manzilatayn yana tsakanin matsayi guda biyu shi ba mu'mini shi ba kafiri ba amma da su da khawarij din gabaɗe sun tafi akan cewa duk wanda ya mutu yana aikata babban laifi bai tuba ba to dan wuta ne kuma zai dawoma a wuta ba maganar a fitar da shi to wannan ya saba ma aqidar ahlus sunna wal jamaa aqidar ahlus sunna wal jamaa duk wani babban laifi da bawa yake aikatawa in ya tuba kafin Allah ya karbi rayuwarsa ya cika sharuɗan tuba to Allah zai karbi tubansa zai yafe masa duk abin da ya aikata amma in ya saki ya mutu bai tuba ba to wannan lamarin shi na ga Ubangiji subhanahu wataala in Allah ya ga dama yayi masa rangwame in ya ga dama kuma ya azabtar da shi gurgurdan laifinsa koda an azabtar da shi to ba maganar ya dawama a cikin wuta a ƙarshe Ubangiji subhanahu wataala zai fitar da shi daga wutar da cetan masu ceto a kai shi aljanna kenan dan haka aqidar ahlus sunna wal jamaa mutabbatar da cewa aikata babban laifi har mutuwa ta cin ma mutum ba tare da ya tuba ba wannan baya dawamar da shi a wuta in dai ba shirka bane mun yi bayani a baya koda da kofin giya mutum ya mutu a hannunsa to baka da dalilin da zaka kafirtar da shi kuma baka da dalilin da zaka ce dan wuta ne ya mutu a matsayin bawa na Allah mu'mini mai laifi sai ka maida al'amarin sa zuwa ga Ubangiji subhanahu wataala in Allah ya ga dama yayi masa rangwame in ya ga dama kuma ya azabtar da shi gurgurdan laifin sa a ƙarshe kuma za a fitar da shi a kai shi aljanna an gane ko matsayin mu'mini yake mai laifi za a yi masa wanka irin yanda ake ma kowanne musulmi a yi masa likkabani a sha a sa masa turare a dau a yi masa sallah a dau gawar shi a raka a kai makabarta ta mu'minai a binne shi kuma a yi masa addu'ar Allah ya gafarta masa lamarin shi wannan a maida shi zuwa ga Ubangiji subhanahu wataala tsakanin Allah da bawa ba a shiga in ya ga dama ya yafi masa in ya ga dama ya azabtar da shi gurgurdan laifin sa shine malam yace wa ahlul kaba'ir ma'abuta manyan laifuka min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam daga cikin al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam finnari la yukhalladuna dan haka wasu malamai suke cewa masu sharhin littafin kenan inda ya fitar da wannan cewa min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam shine yafi dacewa me yasa saboda abun da yake banta da mu ba ya hada dukkan al'ummu gaba daya in dai babban laifi ne to baya da mamar rubutun a cikin wuta idza matu wa hum washiduna idan sun mutu halin suna masu tauhidi in dai ka mutu a matsayin ka na mai tauhidi baka shirka da Ubangiji subhanahu wataala to duk wani babban laifi da mutun yake aikatawa to wannan ba zai dawamar da shi a wuta wannan yana nuna mana fadla ta tauhidi tauhidi shi kadai ne abin da yake haramta ma bawa dawama a cikin wuta shirka in mutun ya mutu akan ta wani iyazu billahi to wannan laifi ne wanda zai dawamar da shi a cikin wuta Allah ba zai yafe masa ba shine malam yace wa illam yakunu ta'ibina koda sun mutu ba su tuba ba in dai masu manyan laifuka ne koda sun mutu ba su tuba ba to ba a dawamar da su a cikin wuta sharadi amma ya zama to sun mutu akan tauhidi sai yace ba'ada allahullaha arifina bayan sun hadu da Allah a matsayin suna masanan ubangiji kenan anan shi ma malamai suka ce abinda yafi dacewa malam maimakon yace ba'ada allahullaha arifina abinda ya dace yace ba'ada allahullaha almu'minina bayan sun hadu da Allah matsayin suna mu'minai saboda nan lafazin arifina saboda kalima ce a dunkule me yasa saboda bayanin ya gabata idan aka ce imani a wajen jahamiya shine kawai cewa mutumin da ya san Allah shine kawai imanin sa ya tabbata in dai ka san Allah da zuciyarka shikenan ka zama mu'mini koda baka ma Allah da'a an gane ku dan haka a wannan aqida kaga iblis mu'mini ne mai cikakken imani a wannan aqida fir'auna ma mu'mini ne wallahi yazibillahi wannan aqida aqida ce fatacciya saboda iblis ya faɗa rabbi fa bi izzatika la ubuwayannahum ajma'i yace ya ubangiji na yace rantsuwa nake da girman ka da buwayarka yace lalle ne qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wala ubuwayannahum ajma'i kuma can yana faɗa qala fa bima aghwaytani la aqudanna lahum siratakal mustaqim cewa ya ubangiji na ina rantsuwa wato a sababin batar da ni da kai yace to zan kawata musu duk wani aiki na sako a bangasa kaga shi iblis ya san da ubangijinsa haka fir'auna annabi Musa me ya faɗa qala laqad alimta ma anzala haula'i illa rabbus samawati wal ardi basair haka Allah ya faɗa wa jahadu biha wastaykanatha anfusuhum zulman wa ulwa kenan anan da yace fa'ada allahullaha arifina abinda ya dace yace fa'ada allahullaha mu'minina bayan sun haɗu da Allah matsayin suna mu'minai sai yace wa hum fi mashi'atihi wa hukmihi su waɗanda suka mutu akan manya manyan laifuka ba tare da sun tuba ba to suna karkashin mashi'atu ubangiji subhanahu wata'ala da hukuncinsa dan haka yi ma ubangiji karan tsaye ne mutumin da ya mutu akan babban laifi ba tare da ya tuba ba tare da ya tuba kace wani yana huta kamar yadda irin wannan aqida ta yadu a cikin jama'a ta mu'minai na cewa wai mutumin da ya kashe kansa ya mutu kafiri kisan kai laifi ne menene bambancin ran shi da ya kashe da ta wani da ake kashewa kawai matsayin ya mutu mai laifi al'amarin shi kuma na ga ubangiji subhanahu wata'ala in ya ga dama ya fi masa in ya ga dama ya azabtar da shi aqidar cewa mutumin da ya kashe kansa ya mutu kafiri wannan aqida ce ta kawari ba aqidar ahlus sunna wal jama'a bace kisan kai laifi ne kuma baya fitar da mutum daga cikin musulunci shine malam yace wa hum fi mashi'atihi suna karkashin mashi'a ta ubangiji wa hukumihi da hukuncinsa shi ya san yanda zai yi da su bayan shi ne insha a gafara lahum in Allah ya ga dama ya gafarta musu wa afa anhum kuma ya yi musu rangwame bi fadlihi da kyautarsa bawa nawa zai samu ubangiji subhanahu wata'ala da manyan laifuka a ranar kiyama kuma Allah ya yafe masa shine yace in sha a gafara lahum in Allah ya ga dama ya gafarta musu wa afa anhum bi fadlihi kuma Allah ya yi musu gafara wato bi fadlihi da fadlarsa wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa mana wata karuwa daga cikin banu Isra'ila kishirwa ta kurota zuwa wata rijiya ta zo ta shiga cikin wannan rijiya ta ɗauruwa ta sha fitowar take sai ta ga wani kare a bakin rijiyar yana kartan ƙasa yana cin damshi saboda kishirwa ta tausaya masa ta koma cikin rijiyar ta ciko takalminta da ruwa takalmi ne wanda yake na fata ta shayar da wannan kare Allah ya karbi wannan shayarwar da ta yi Allah ya gafarta mata ya kai ta aljanna to dan haka shine yace in sha a gafara lahum in Allah ya ga dama ya gafarta musu wa afa anhum ya yi musu rangwame bi fadlihi da fadlarsa kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine yace kama zakara azza wa jalla fi kitabihi kamar yadda ubangiji ta'ala ya ambata a cikin alquraninsa wa yakthuru ma duna zalika liman yasha ubangiji ta'ala na gafara ga wanda yaso abinda ke koma bayan shirka duk laifin da bawa ya mutu ba tare da ya tuba ba in dai ba shirka bace to Allah yana iya gafarta masa kuma in ya ma azabtar da shi zai azabtar da shi gurgudan laifinsa amma a ƙarshe za a fitar da shi a kai shi aljanna kamar yadda ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisin Ubada ibn Samit da yace bayi uni ala Allah tushriku billahi shay'a ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا انفسكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين ايديكم وارجلكم ولا تعصوا في معروف فمن وفى منكم بذلك فاجره على الله ومن اصاب من ذلك شيئا فأوكب في الدنيا فهو كفارة له ومن اصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو الى الله in sha'a fa'anhu wa in sha'a qabahu. Hadisi yana cikin Sahihul Bukhari. Maza Allah ya ce ku yi mubaya'a da ni akan cewa ba za ku yi sata ba, ba za ku yi zina ba, ba za ku yi kishan kai ba, ba za ku yi shirka da Ubangiji ba. An gane ku? A ƙarshe maza Allah sai ya ce duk wanda ya aikata laifi daga cikin wannan laifuka, ya yi sata ko yi zina ko yi kisan kai, aka zartar masa da haddi. Maza Allah ya ce wannan haddi da aka masa shine kankarar laifin, a lahira Allah ba zai bincike shi ba game da wannan laifi. Sai ya ce duk wanda ya aikata wani daga cikin waɗannan laifuka, sannan Allah ya rufa masa asiri, ba a cemke shi ba, ya mutu akan haka bai tuba ba, al'amarin shi na ga Allah. In Allah ya ga dama ya masa rangwame, in ya ga dama kuma ya azabtar da shi. Shine anan malam sai ya ce wa in sha'a azabahum fin nari bi adali. In Allah ya ga dama to zai azabtar da su, su masu manyan laifuka a cikin wuta, kuma wannan adalci ne na Allah subhanahu wa ta'ala. Malam ya ce thumma yukhrijuhum minha, a ƙarshe Allah zai fitar da su daga wannan wuta bi rahmatihi, da jin kansa komin tsawon da suka yi a wutar. Wa shafa'ati shafi'ina, kuma a sababin ceton masu ceto min ahadi ba'atihi, wato daga cikin ma'abuta da'asa, waɗanda suke ma Allah da'a, Allah zai ba su ceton masu laifi a ranar kiyama. Kamar yadda mala'iku za su yi ceto, annabawa da manzanni za su yi ceto, muminai za su yi ceto, wanda Allah zai faɗa ga manzansa ya ce masa je ka kaneka cikin wutar jahannama. Duk wanda ka samu mai manyan mai babban laifi, wato ka fito da shi. Manzan Allah ya ce zan je in bincika. An gane ku? Shi ne ya ce idza dakhala ahlun narin nara, idza dakhala ahlul jannati aljanna wa ahlun narin nara. Idan yan aljanna suka shiga aljanna, yan wuta suka shiga wuta, Ubangiji ta'ala sai ya faɗa ga mala'ikunsa, kamar yadda hadisi yake cikin Sahihul Bukhari, Ubangiji ta'ala sai ya ce akhriju man kana fi qalbihi mithqalu habbati khardalin min iman, au kama qala. Ku je duk wanda kuka sami imani daidai da ƙwayar komayya a cikin zuciyar shi, ku fito da shi. Manzo Allah ya ce mala'ikun Allah za su je su burcike wuta, duk wanda suka sami imani komin kankantar shi a cikin zuciyarsa za su fito da shi. Manzo Allah ya ce za a fito da su sun kone kurmus tamkar gawayi. Manzo Allah ya ce za a jefa su korama ta rayuwa, ana jefa su gangan jikinsu zai tuhu yayi kyau, sannan sai a kai su aljanna. To shi ne anan ya ce wa shafa'ati shafi'ina, da ceton masu ceto, mala'iku za su yi ceto, annabawa da manzanni za su yi ceto, muminai za su yi ceto. Min ahli ba'atihi, daga ma'abuta yi masa da'a. Thumma yab'athuhum ila jannatihi, sannan Allah sai ya aika su zuwa aljanna cewa a kai su aljanna. Wazalika, malam ya ce yin haka fa bi anna Allah ta'ala, domin Ubangiji ta'ala shi ne maula ahli ma'rifatihi, majibincin lamarin waɗanda suka san shi kenan muminai. Ubangiji ta'ala ya jibinci lamarinsu a nan duniya, kuma shi ne majibincin lamarinsu a gobe kiyama. An gane ku? Shi ne ya ce zalika bi anna Allah maula allazina amanu wa anna alkafirina la maula lahum. Sai ya ce wa lam yaj'alhum fid darain ka ahli nukratihi, Ubangiji ta'ala bi maida bayinsa muminai a gidajen nan guda biyu duniya da lahira ka ahli nukratihi, kamar ma'abuta ƙi da kyamar shi, wanda Allah yake ƙi yake kyama a nan duniya da makoma lahira, su ne waɗanda suka kangare masa. Allazina khabu, waɗanda suka taɓe min hidayatihi, game da shiriyarsa. An gane ko? Allazina khabu, waɗanda suka taɓe min hidayatihi, game da shiriya ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala, ba su karɓa ba. Wa lam yanalu min wilayatihi, waɗanda kuma ba su samu ba jibintan lamari ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala, domin ya faɗa wa annal kafirina la maula lahum. Sai ya ce Allahumma ya waliyal islami wa ahlihi, malam ya ce ya Allah ya majibincin musulunci da mabiyansa, domin wannan musulunci Allah shi ya jibinci lamarinsa, kuma shi ya jibinci lamarin mabiyan wannan addini, kenan dukkan jama'a ta musulmi. Ya ce masikna bil islami, ya Allah ka sanya mu mu zamanto masu ruku da wannan musulunci, hatta na lakaka bihi, har a kai lokacin da za mu haɗu da kai, shi ne har lokacin da mutuwa za ta ci muna. Ya Allah ka sanya mu zamanto masu ruku da wannan musulunci. Nan insha Allah amin, nan za mu dakata, da fatan abinda muka faɗa daidai, Allah ya ba mu gadon kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك